Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 har ma da wasu tashoshin na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaji,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Yau Talata 22 ga watan Agustan shekarar 2017, za mu yi magana ne akan yadda ya kamata a samu dawwammiyar mafita don magance matsalolin yajin aikin dalibai da na malaman jami'o'in kasashenmu,
musamman idan aka yi la'akari da yadda yajin aikin asu na makon
ya gabata da aka faru ba
bayan kuma har shugaba Muhammadu Buhari Najeriya daga Birtaniya.
Eh, yakin san da yake ana farawa sai kuma gashi ya koma.
Professor, kun fara yajin aiki game da tsohuwar yarjejeniyar ku da ita gwamnatin tarayya, kuma kwatsam sai shugaban kasa ya dawo.
Muna farin cikin dawon shugaban kasa da farin cikin samun lafiyarsa da dawowa gida Najeriya. Dawowansa da rashin dawowansa dai magana ɗaya muke, shine abin da yake, shine ya fi dacewa, wanda kuma zai kai jami'o'in kasan nan ga ci gaba da kuma bunƙasa, da kuma ƴaƴanmu da jikokinmu za su samu ilimi mai nagarta.
To, bayan mun ji amsoshin tambayoyin da muka yi muku na amsa da kuka ba mu a shafin Facebook da Twitter, tare kuma da tattaunawar da Mahmud ya yi da Farfesa Mahmud, za mu ji tattaunawa ko kuma tsokaci game da harkokin ilimin.
To, bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku na yadda yake kuke gani ya kamata a magance tashin-tashinar yawan yajin aiki tsakanin dalibai ko malamai, game da abubuwan da ke shiga tsakaninsu da gwamnati na maganar ilimi, musamman ma bayan dawowar nan na shugaba Buhari. Saƙon farko daga Zaharuddin Umar Abdullahi Bichi ya ce, salamu alaikum yau da gobe. Hakika wannan batu ne mai mahimmancin gaske, gani yadda sha'anin ilimi a ƙasar nan ke kongaba kan baya. Rawar da ya kamata gwamnatin shugaba Buhari ta yi a wannan ɓangare shine baiwa fannin ilimi kaso mafi tsoka, ta kuma tabbata an kasafta shi ta yadda ya kamata tun daga matakin firamare har zuwa na jami'a. Na gode, ku tashi lafiya.
Sai Uzairu Ma'ruf Mai Ruwa ya ce, shakka babu, gwamnati ce ke da rawar takawa a wannan fannin, domin wannan batu ne na farko da muka sa ran shugaban kasa ya tabo a yayin jawabin sa na jiya Litinin. Da fatan gwamnatin da kungiyar malaman za su kai zuciya nesa ko a janye wannan yajin aikin domin amfanin ƴaƴan talakawa. A tashi lafiya yau da gobe.
Sai Abubakar Kawo Girgiri ya ce, kwarai kuwa da akwai babbar rawar da gwamnatin Najeriya za ta yi, musamman ma bayan dawowar shugaba Muhammadu Buhari akan ilimi, shine yayi kokarin biya wa malaman bukatunsu da aka yi musu alƙawari, domin yajin aiki ba shi da wani alfanu.
Sai Shehu Adamu Rijau ya ce, hakika ko gwamnati ke da rawar takawa a wannan fannin, abin yi shine gwamnati su dinga biyan malaman makarantu haƙƙin su daidai yadda ya kamata, kuma a daidai lokacin da ya kamata, su kuma malaman sai su yi aiki daidai yadda ya kamata ba tare da saka son zuciya ko keta ba.
Sai Zainab Musa Mai Adwa tace, salamu alaikum yau da gobe. Shi dai ilimi garkuwan dan adam ne, ya kamata a san yadda za a yi wajen magance yajin aiki malamai da dalibai, domin shi yajin aiki baya kawo ci gaba sai dai ci baya. Ku tashi lafiya, Maryam Usman da kuma Safina.
Sai Abdulrahman Aliyu Balko yace, a gaskiya kamata gwamnati ta rinka biyan malaman makarantu haƙoƙinsu, da zarar an ce wata ya ci, ta rinka ba su albashin su akan lokaci. Wannan shi zai kawo ƙarshen faɗi tashin maganar ilimi a Najeriya.
Sai Kabiru je yake ƙara ya Sokoto yace, a gaskiya ya kamata a haɗa kai da ƙarfi da ƙarfi, gwamnatin tarayya, malamai, iyaye da su karan kansu dalibai, don bunƙasa harkar ilimi a ƙasar nan, don hannu ɗaya baya ɗaukar jinka.
Sai Sanusi M Sanusi Fatuskum yace, salam VOA, ai rawar da gwamnatin Najeriya ya kamata ta taka wajen farfaɗo hudu da ilimi shine zama akan teburin sulhu da kungiyar malamai a duk lokacin da suka yi barazanar shiga yajin aiki. Su kuma shugabannin kungiyar malamai su ji tsoron Allah su daina yawaita bijiro da maganar yajin aiki akan abubuwan da basu taka kara sun karya ba domin gwamnatin bata isa ta wadatar da su ba.
Sai Muhammad Muhammad yace a biya musu alƙawarin da aka yi da su kawai wannan shine mafita.
Sai Husaini Tsalhanuman yace salam yau da gobe a gaskiya kamata gwamnati ta yi tankade da rairaya a harkar ilimi domin wasu kwata-kwata basu cancanta inda suke aiki ba. Balle ma a yi maganar gyara musu albashi.
Sai Nura Sani Rajau radiologist yace salam yau da gobe kamata ya gwamnati ta rika biyan malamai makarantu cikin lokaci tare da ba su haƙƙin su ta yadda ya kamata domin duk wanda ya zama wani abu to sai da malami ya koyar da shi. Kun ga kenan bai kamata a bar malamai a baya ba. A bangare daya kuma su ma dalibai a rika kula da jin dadin su ta yadda ya kamata ta hanyar ba su isasshen abinci wajen kwana scholarship da kuma azuzuwan karatu. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai Jabir Bashir yace duba za ta yi natsanaki domin ko gwamnati ta fi kowa sanin matsalar da ke faruwa kuma ta fi kowa sanin yadda za ta shawo kan matsalar.
Sai Bafaji Suleiman na faɗa yace yau da gobe a gaskiya ya kamata gwamnatin Buhari ta tashi tsaye haikan domin ganin ta kawo ƙarshen matsalolin da kasar take fuskanta musamman ma yaje-yajen aikin kungiyar ASU da ma sauran matsalolin da al'ummar kasar ke fama da su.
Sai Abdulrahman Nura Sabo yace su zauna su tattauna a tsakaninsu saboda a samu maslaha. Baran abin a haka ba karamin kuma bai zai kawo ba.
Sai Sani Abdullahi mai nage ikara yace shugaba Buhari dai ya kamata ya taka rawar gani kamar yadda makiyansa suke ganin ba zai iya komai ba. Dan haka muna masu yi wa shugaba Buhari fatan Allah ya bashi ikon cika alƙawarin da ya dauka. Amin.
Sai Hannatu Maman Sultan ta Niger Allah ya sa na faɗi sunan daidai tace ya kamata gwamnatin Buhari ta maida hankali wajen inganta rayuwar malaman da samar da kyakkyawan tsaro, koyo da koyarwa musamman rage cinkoson dalibai a aji in dai zai ba su damar natsuwa da maida hankali liga karatunsu.
Sai Bilyamin Ma'azi ɗan mama yace fatan alkhairi gare ku VOA. Babu shakka gwamnati na da gagarumin rawa da za ta taka wajen magance wasu daga cikin matsalolin ilimi a kasar nan musamman matan da mai garki ya dawo. Gashi malaman jami'a na ta yajin aiki, harkokin ilimi sun tsaya cak. Ya kamata mai girma shugaban kasa ya sanya baki don a samu maslaha. Don ku ina da yakinin sa bakin sa ke da wuya cikin ikon Allah za a ga tasirin abin. Duk da cewa mataimakin sa da ministan ilimi sun yi bakin ƙoƙarin su kuma mamaye ba, Allah ya sa mu dace. Amin.
Sai mai gas Walda Dambam yace salam VOA Hausa. Hakika akwai rawar da ya kamata gwamnatin shugaba Buhari ta taka bayan komawar sa aiki bayan ya dawo daga jinya. Na farko dai yayi kokarin sasanta bangaren malaman jami'o'i da bangaren gwamnati, sannan sai yayi kokari ya san halin da talakan Najeriya ke ciki.
Sai Ado Salati Goma ga Annabi Rajau yace ta hanyar kulawa da albashin su kai da kai ba tare da jinkiri ko kolokolo ba, to da zarar an yi haka shikenan an wuce wurin. Dama idan ka ji ana kace nace to masu gidan rana ne suka haɗa kuma su ne ke rabawa.
Sai baban Sadiq Malamawa Kutama yace babu wata rawar da zai taka matukar bai dauki zafi ba, sannan ya dauki hanyar ba sani ba sabo.
Sai kuma Maleka shafa mu na Twitter @MahmudKaura01 yace kamata yi shugaban ya fara yi wa gwamnati shigaran bawul domin kakkaba kurayen da suka hana ruwa gudu a gwamnatin shi.
Sai @Yakubu41 Umar yace assalamu yau da gobe, a gani na daukan matakan da ya dace don kawo karshen lamarin shine abin da ya kamata shugaba Buhari yayi.
Sai daga karshe @Sanusi Ishaq Adam yace ta hanyar inganta rayuwar malamai da rage cinkoso da rage kudaden makaranta da bawa ƴaƴan talakawa damar shiga makarantu.
To mun gode, a cigaba da turo mana da sakonni. Wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da Professor Muhammad Lawan, shugaban kungiyar malaman jami'a Reshen yankin Arewa maso yamma, bayan tafiya yajin aikin.
Wanda kuma a kokarin da aka dan so ayi na samun matsaya aka tashi ba tare da wata tsayayyen matsaya ba ko Maryamu. To bisa wannan dai ya tattauna mana da shi domin ya zo shin me yasa ake ta samun wannan sama da ƙasa ne a maganar yajin aiki.
Professor kun fara yajin aiki game da tsohuwar yarjejeniyar ku da ita gwamnatin tarayya kuma kwatsam sai shugaban kasa ya dawo, yaya kuke ganin dawon nan tasa za ta yi tasiri game da wannan batu ko takaddama da kuke yi wurin warware matsalolin ku da ita gwamnati?
Eh to alhamdulillah muna farin cikin dawon shugaban kasa da farin cikin samun lafiyarsa da dawowa gida Najeriya. To amma abin da nake so mu gane shine wato mu ita kungiyar mu ta malaman jami'o'i ta Najeriya kullun abin da muke kallo mu ba kama kallon gwamnati a matsayin kaman wai wani abu ne da yau in wannan ya zo ya tafi gobe wannan komai zai tsaya. Muna kallon gwamnati akan mun abu ne wanda yake mai ci gaba a kullun. In an faro shi duk wanda ya zo zai ci gaba da abin da ya zo ya taranne dora akai sai a ci gaba. To shi yasa muke kallon matsalolin mu da gwamnati kaman abu ne wanda yake duk da cewa mun yarjejeniya da gwamnatin baya mun yi zaton cewa gwamnatin da ta zo yanzu za ta yi kokari ta ga cewa ta aiwatar da wannan yarjejeniya da muka yi da gwamnati. To amma hakan bai samu ba. Amma abin da muke fata shine dawon shugaban kasan muna sa ran cewa watakila ko wani abu zai fito daga cikin dawon nasa. Dawon sa da rashin dawon sa dai magana ɗaya muke shine abin da yake shine ya fi dacewa wanda kuma zai kai jami'oyin kasan nan ga ci gaba da kuma bunƙasa da kuma ƴaƴanmu da jikokin mu za su samu ilimi mai nagarta.
Gabanin ma shi shugaban kasa ya dawo. Kafofin labarai su ruwaito shi ministan ilimi yana cewa kamar sun taka rawa wurin tafiyar yajin aikin ku, ma'ana ba su dau matakin biyan ku ko kuma yin wani abu wanda ya shafi waɗannan alƙawura da kukai ba. Baka ganin cewa kamar wancan lafazi nasa da kuma wannan abin da aka samu na dawowar shugaban kasa kamar zai taimaka wurin korore waɗannan matsalolin naku?
Bazan ce eh ba, bazan ce a'a ba. Abinda zan iya nuna shine wannan lafazi da shi minista na ilimi yayi abu ne wanda mu muke ganin kamar nasara ne a daga bangaren mu. Ba don wani abu sai domin kusan wato wannan shine karo na farko da aka samu wani minista mai rike da mukamin ministan ilimi a tarihin Najeriya da kuma tarihin gwagwarmayar da muke ta yi shekara da shekaru da ya fito yayi wannan lafazi. To wannan abu ne mai kyau gaskiya ta halinta kenan. Kuma idan har abin da ya faɗa din zai zama ya tafi daidai da yanda ake tafiyar da harkar gwamnati, to watakila dawon shugaban kasan zai sa wani abu ya fito da ya biyo bayan wannan al'amari. Mu dai fatan mu shine Allah ya sa a samu mafita a cikin wannan al'amari. Duk irin mafitar da za a samu zai ta'allaka ne da abin da muke ganin zai fi dacewa ga ƴaƴanmu da kuma ita kanta kungiyar da kuma jami'o'in Najeriya gabaki daya.
Wannan zance da kuke tayawanyi tun shekara 2013 wani shekara 5 kenan kamar yaki cin yawa kuna aiki a jami'a. Aikin jami'a kuma ginshikin sa shine abin da kuke cewa research, bincike akan al'amura. Mutane na mamaki cewa a matsayin ku na masu bincike har yanzu ba ku gano wata kafa da za a ce an sasanta da gwamnati ba a duk lokacin da aka sami rashin jituwa kan wasu al'amura sai kawai dai a rufe makarantu a koraya gida.
To wannan abin da ka faɗa gaskiya ne. Mu malamai a jami'a daman aikin mu ya ta'allaka akan abu uku ne. Akwai shi koyarwan, sannan kuma akwai binciken kamar da ka faɗa ya shine kusan abu na biyu. To shi binciken nan kullun ana yin sa, ana bincike, ana rubuce-rubuce, ana makaloli tsakanin mu a jami'o'i da sauransu. Kuma kamar yadda ka faɗa din akwai hanyoyi da dama da ake bi wajen warware matsaloli irin waɗannan. An samu takaddama ko tsakanin gwamnati da ma'aikatanta ko tsakanin ma'aikata da ainihin shugabannin da suke masu kamfanoni ko wuraren ayyukan yi da sauransu. To amma abinda ya kamata mu gane a ƙasan nan shine wato ni ina ganin wato sakaci ne da riƙon sakainar kashi da gwamnatocinmu a Najeriya suke wa harkar ilimi shi yake kai mu ga halin da muke ciki a ƙasar nan. A ko da yaushe mu mukan kalli wannan abin kafin mu yanke hukuncin shiga yajin aiki. Abu ne wanda yake ɗauki lokaci kuma mukan yi nazari, kuma abu ne wanda yake mai kamar wuya kafin shi kansa mu ɗauki hukuncin tafiya yajin aikin. Mun yi ƙoƙarin a kauce ma duk wani hali da zai sa mu shiga wannan halin da muka shiga yanzu ɗin shi yajin aikin sai baba ta gani ɗin. Kuma mun yi rubuce-rubuce in gajarce ma labari shi kansa muƙaddashin shugaban ƙasa mun rubuta masa takarda na tuni na tunasarwa a game da waɗannan matsalolin saboda a kauce wa shiga wannan hali. Mun kuma iyakacin ƙoƙarin da za mu yi mu ai tattauna da shugabannin gwamnatoci. In baka manta ba, bayan mun tafi wannan yajin aiki na gargaɗi mun zauna tare da shugaban majalisar dattijai, da shugaban kwamitin ilimi na majalisar dattijai. Kusan daga wannan lokacin mun yi wasiƙu daban-daban sun ba a kirga. A takaice ma ran 10 ga watan Yuli na wannan shekara da muke ciki mun rubuta wa mataimakin mukaddamin shugaban kasa da ministan ilimi da ministan mun musu wasiƙu akan cewa a kalli abubuwan da muna yi musu tuni. Ƴaƴan kungiyarmu wato ana nema a kai su bango, saboda haka a yi ƙoƙari a kauce wa duk wani matsala da zai biyo baya. Yajin aikin nan abu ne wanda muke son kullun a yi shi ba, amma saboda mun fahimci cewa su gwamnatocin mu na Najeriya daga kusan daga tarihin ƙasar nan na mulkin kai zuwa yanzu, daga dai shekarun da aka fara samun matsalolin nan zuwa yanzu, ga cewa gwamnatocin mu na Najeriya abinda suka fahimta kusan kalmar da ko kuma in ce harshen da yafi suka fafi ganewa a al'amuran tafiyar da ƙasa musamman harkar ilimi shine matsalar batun yajin aiki. Sai an yajin aiki ne ake samu ake warware matsaloli. To shi za mu ke gani shi kansa yajin aikin ma mu a jami'o'in Najeriya ya kawo mana abubuwa na amfani da dama, domin ka shiga jami'o'i kusan duk abin da muka samu na su cibiyar taimakawa kudade na tarfan da ake fada din nan su ne assessment da muka samu duk ya zo mun same su ne ba don wani abu sai domin wannan gogormaya da muke yi
da aka ya zama kenan shi za ku ci gaba da runguma maimakon a ce
wato ya kamata jama'a su fahimta shi fayajin aiki ba wai abu ne wanda yake haramun ba abu ne wanda doka ta amince da shi doka ta yarda da shi kuma makami ne da zaka iya amfani da shi domin a samu canji a samu biyan bukata al'amuran tsakanin ma'aikaci da shi ainihin mai aiki
a ƙarshe professor bugana hakkin nan tarihin yajin aikin da kuke na baya bayan ya samu tushe ne tun daga shekara 2013 kamar yadda aka yi a 2019 har aka zo aka yi wata yarjejeniya 13 da sauransu wai da wancan lokaci na yarjejeniya 2009 da 2012 din nan 13 din nan da kuma wancan yajin aiki da kuka yi na gargadi watanni goma da suka wuce misali wai duk akan abu ɗaya ne ko kuma al'amura ne mabambanta
eh kusan duk akan abu ɗaya ne sai dai kawai a shi wannan da muke ciki yanzu akwai sabbin abu da suka shigo ciki misali akwai batun albashi shi albashi kasan abu ne da ake bada shi duk wata in kai aiki za a biya ka albashi to amma mu sai muka fahimci wani abu daga watan Disamba na shekara 2015 zuwa yanzu kusan watanni 20 kenan yanzu albashi sai zama rabi ake bayar wa ma'aikata wanda kuma da babu shi a tarihin jami'o'in Najeriya mu san matsalar da yasa aka samu wannan matsala ba to shi yasa yanzu sai zama ɗaya daga cikin ƙarin abubuwan da muke gwagwarmaya a kansa to amma duk abubuwan dai kusan wato abubuwan nan da ka sani dai tun daga yarjejeniyar 2009 da wancan garamin yarjejeniya da muka yi na 2010 aku su ne dai kuma rashin aiwatar da su ne ya jawo muka samu kanmu ga wannan halin
to amma na zan iya tunawa daga cikin su akwai batun rashin abin da ku kira infrastructure a cikin makarantu ko jami'o'i misali amma na leka jami'ar Bayero na kan ga gine-gine sabbi ma misali za ka iya cewa har yanzu gwamnati ba ta kai ga aiwatar da wani abu da waɗannan sabbin gine-ginen
haka ne wato duk sabbin gine-ginen da ka gani su ma dai sun zo saboda wannan dalilin gwagwarmayar ne da muka yi domin abin da ya faru shine bayan yajin aikin 2009 da muka samu matsala da gwamnati wancan da ta shude a shekara 2013-12 sai gwamnati ta yanke hukuncin cewa kafin a saki waɗannan kuɗaɗe da muke ta magana na yarjejeniyar 2009 sai tukunna ma an fara fahimtar menene matsalolin jami'o'i na buƙatunsu na gine-gine da kayayyakin aiki da kayayyakin bincike shine abin da ake kira da aka yi wani bincike na NIST Assessment of Nigerian Universities a shekara ta 2012 to wannan rahoto da ya fito na wannan bincike da gwamnati ta yi shine aka yi amfani da shi ya zama ginshikin yarjejeniyar da muka yi na shekara ta 2013 to a wannan yarjejeniyar 2013 sai aka ce a dalilin gwamnati ta kasa aiwatar da 2009 sai aka zo aka kusan wato aka yarjejeniyar aka mai da shi cewa duk shekara gwamnati za ta gaba da wasu kuɗaɗe ka gane
aka yi yanka abun
ka ce duk shekara gwamnati za ta
gaba da aiwatarwa ba a lokaci
guda ba a shekara 2013 muka yi yarjejeniya da wancan gwamnati ta shuɗe
ake ta da abin daki-daki
yawa daki-daki za a ba da shekara 2013 za a ba da biliyan 200,000 shekara 2014-15-16-17-18 za a ba da miliyan 220,000 a kowane shekara to jimlar sa gabaki ɗaya sai tashi akan jimlar biliyan 1.3 trillion biliyan 1000 da miliyan 300,000 to shine wannan yarjejen da aka yi 2010 da ya tsitsinka ba da wannan kuɗaɗe na tafiye da jami'o'i zuwa shekara-shekara shine abin da gwamnati kasa yi da ta bada na 2013 a wancan gwamnati da ta shuɗe da aka zo tun daga 2013 ba a sake bada ko kwabo ba har zuwa rancen da muke da kai yanzu to waɗannan abubuwa su ne muke bin gwamnati akan cewa ai waɗannan muke bibiyar gwamnati cewa ai kokari a aiwatar da waɗannan abubuwa to kuma har yanzu gwamnati ta kasa aiwatar da waɗannan abubuwa saboda haka duk abubuwan dai sun ta'allaka ne akan yarjejeniyar da muka yi na 2009
amma akwai kaman zancen samar muku asusun fansho ko shi ma dama yana ciki
shi ma yana cikin yarjejeniyar 2009 yana ciki
wani zai ce me yasa jami'an malaman jami'a suka matsu sai an musu asusun su na fansho tun daga asusu ne na bai ɗaya da ake ko kuma na kamfanoni daban-daban da gwamnati ta kawo tsari
to na farko dai an yi yarjejeniya da gwamnati wanda aka sa hannu da bangaren mu da bangaren gwamnati aka amince cewa an amince za a yi mana wannan kamfani. Abu na farko kenan, tunda akwai yarjejeniya, kaga sai a aiwatar da yarjejeniya. Me amfanin yarjejeniya? An kai yarjejeniya da mutum ai suka yi kokari ka aiwatar da shi. You know, ko mutum da mutum ne suka haɗu suka zauna suka yi yarjejeniya su biyu, ai in dai ana so a tabbatar da mutunci da kima, ya kamata a aiwatar da wannan yarjejeniya. So na farko, magana farko kenan, akwai yarjejeniya da muka yi da gwamnati wanda muke ta bibiyan gwamnati, lalle sai an aiwatar da shi. Fahimtar mu na cewa mu jami'o'i al'amuran mu sun bambanta da sauran hukumomi da cibiyoyi na gwamnati, irin ayyukan da muke yi na gina al'umma, tafiyar da al'amuran gina ƙasa, samar da ilimi, ba da digiri da sauransu, duk waɗannan abubuwa sun ga cewa dukkanin ayyukan mu ya musu. Saboda haka muke gani akwai buƙatar a yi mana kamfani na fanshi wanda zai zama daban da sauran abin nan, wanda dukkanin ma'aikatan jami'a, kuma wani abu da zan sanar da kai shine ba wai malamai kadai bane za su shiga cikin wannan kamfani, a'a duk ilahirin ma'aikacin jami'a,
har waɗanda ba sa koyarwa,
har wanda ba sa koyarwa yana da damar da zai iya shiga wannan kamfani na fanshi. To abu na uku shine, saboda a alkinta dukiyar malamai na fanshi, wanda idan mutum ya ritaya daga aiki zai samu wani abu da zai dogara da shi idan ya bar aiki. Tunda mun amince da gwamnati cewa malami zai iya zama aiki a jami'a har zuwa shekara 70, to ba lokacin da ka shekara 70 kana aiki, kaga ai ka riga ka je gangara. Saboda haka idan ka ritaya daga aiki, akwai buƙatar a ce kana da wani abu da zaka koma kuma ka dogara da shi, saboda tafiyar da al'amuran iyali da sauransu. To waɗannan kusan su ne dalilan da ya sa muka ce akwai hangen da muka yi na cewa al'amuran tafiyar da irin waɗannan al'amura na fensho, ana samun matsaloli na wato lalata dukiyar jama'a. To muke ganin akwai buƙatar mu ma a samu nan wannan kamfani. To amma tun daga wannan lokaci da aka yi wannan yarjejeniya na shekara 2009 zuwa yau, ana ta mana walawala, an ƙi a ainihin wato aiwatar da wannan abu.
To Allah sa koya daina yokuwa walawala.
Amin.
To Maryam, kafin mu je ga mai mana tsokaci akan al'amuran yau da kullum musamman akan ilimi, akwai dan wani abu da na ga kina dan zagula.
Eh, na ma gani su ma kungiyan ungiyoyi guda uku na ƴan ma'aikatan jami'o'i wanda ba academic
bane, ba ƴan maganan bangaren koyarwa.
Eh, su ma suna gobe su tattauna su gani, za su zauna su ga su ma kila za su shiga su ma yajin aikin nan, dan su ma suna cewa gaskiya gwamnati ta kai su bango,
su ma
tuntun ake ta yarjejeniya da su ƴan da gefen academic, amma su dai ba a taɓa musu ba yi da su ba, kuma sun sha su yi magana shiru. To su ma za su tattauna gobe, za su gani ko su ma su shiga wannan yajin aikin.
Bugu da ƙari kenan.
To Allah kyauta.
Amin, amin.
To domin zakulo hanyar da za a bi don magance waɗannan matsalolin da yawan samun yajin aiki malamai ko ɗalibai a ƙasashenmu.
Muna tare da mai tsokaci akan harkokin yau da kullum musamman maganar ilimi, Malam Kabiru Lawanti daga Zaria a Najeriya.
Salamu alaikum Malam Kabiru.
Wa alaikum salam.
To barka da warhaka.
Barka da shigowa. Barka da zuwa.
Yawwa sannu.
Yawwa, to muna magana, kaji dai magana da muka tabo na magana ilimi, kaji tattaunawa da Professor Muhammad na wanda shine shugaban Association Arewa maso Yamma. Shin yaya wannan abu kuke kallon shi ku masu fashin baki musamman akan al'amuran ilimi, wata yaya za a yi wannan tsallan ne a daina shi ne?
Wato kamar yadda Professor ya faɗi, duk wannan abubuwan sun faru ne saboda hanyar rashin cika alƙawari. Inda a ce ana cika alƙawuran da aka ɗauka tun daga 2009 da wannan abun ma bai rikici ya kai har haka har da za a shiga wani yajin aiki ba. In ka kula daga yajin aiki da aka yi na 2012, malaman jami'a sun ba wa gwamnati shekara huɗu ta aiwatar da waɗannan abubuwa da ake kasance a kansu, amma suka kasa aiwatarwa. To amma tun da an riga an sai da biri har wuce an faɗi menene matsalolin, abinda kawai za mu iya cewa tun da yanzu akwai muna da mutane waɗanda yake muna gani kamar mutane ne masu son gaskiya kuma mutane masu amana wanda suke shugabancin ƙasan. Abu kamar biyu ne ko uku kawai ya kamata su yi saboda maganin irin waɗannan yajin aiki da ake samu a jami'o'i. Na farko, alƙawuran nan da aka ɗauka, zaman nan da za su yi da shugabannin malaman jami'a, ya kamata a fito killa-killa a ce to ga waɗannan abubuwan za mu yi su. Kowa da san matsalar da ake da shi na tattalin arziki a Najeriya. To amma ga abubuwan da muka zayyana cewa za mu yi su zuwa wannan lokacin, sannan sai su fara wanda zai ainihin convincing su malaman jami'a cewa ya lallai da gaske ake yi. In an yi wannan, sannan sai a cikin da ainihin aiwatar da ainihin abubuwan da da aka yi alkawari tun daga 2009 da kuma ainihin yarjejeniyar da aka saki a 2013 in ana yin wannan za a rage cunkoso na ainihin matsalolin da ake samu a jami'a. Abu na biyu kuma in gwamnati ta bada kuɗi a jami'a ba wai kawai ta bada cikin harkar abin da ta bayar ba, bayan an bada kuɗi ya kamata a bibi waɗannan kuɗaɗen a ga shin abubuwan nan da aka lissafa waɗannan yarjejeniyar da malaman jami'a an aiwatar da su. In ba a aiwatar da su ba, me yasa ba a aiwatar da su ba? In ana yin wannan, sannan a ba wa minista dama na cewa duk malamin shugaban jami'a wanda aka saba bin waɗannan ƙa'idoji da aka jita, minista na da iko ya cire shi a kawo ni. Kuna fata kuna
jin ka? Muna jin ka.
To, Malam Kabiru,
in aka saba
na ce kamar wannan magana ta zuwa kullum ana akai-akai mu tun ba yau ba mun san su kungiyar ASU da tafiya yajin aiki a kore yaushe to kuma har yau kuma ba su samu biyan bukatun da suke nema duk da dai wannan bakon da muka yi magana ce kamar sun dan samu din nan to babu yadda za a yi ne a canza salo din nan ba wanda za su iya su samu abin da suke nema gurin su gwamnati ba tare da sun shiga karatun dalibai ba da kuma waɗanda suka dogara da suna da sana'a da yake a nan jami'a masu sprinter masu waye ina duk kaga aka tafi yajin aiki na komai ya tsaya.
Wato abinda nake so in nuna muku shi ne bayan an yi wancan yajin aiki na 2013 an dawo sun fara aiwatar da wasu abubuwa an ci gaba da tattauna tsakanin gwamnatin tarayya da su malaman jami'a. Amma abin da zai ba mutum haushi shi wani lokaci malaman jami'a za su tashi daga jami'o'in su tafi saboda ganawa da ainihin waɗanda gwamnati da sa su wakilce ta a wajen tattaunawa sai su fi zuwa ko kuma su yi ta ba da ainihin tayin wanda bai dace da ma a zo a yi tattaunawa ko kuma malaman jami'a su ba su tayin su ce wasu wannan tayin ɗin bai muku ba ko kuma cewar garin da aka sanya a zo a yi wannan tattauna musu da musu ba. Wani lokaci malaman jami'an nan shugabannin malaman jami'an nan za su kai matsayin da su ce musu ma su zaɓi duk garin da suke so a je a yi tattauna. Amma duk da haka sai ki ga cewa daga nasu ɓangaren an samu matsala. Shekara uku aka ji ana ta wannan ciki kaka ɗin sai da ƙungiyar malaman jami'a ta ce za ta tafi yajin aiki na gargaɗi. Sannan aka tashi aka yi haba-haba aka zo aka ce to menene matsalolin yanzu a zauna a dudduba su. Bayan an yi wannan abin a shekarar 2016 akwai abin da ya faru wata shida da suka wuce ko kuma bakwai ko takwas daga ainihin watan Janairu zuwa watan Yuli kullum sai shugabannin malaman jami'a su rubuta wa gwamnatin tarayya takarda cewa muna fatan a tunatar da ku cewa waɗannan abubuwan da suka tura mu yajin aiki a watan Nuwamba yajin aikin gargaɗi har yanzu muna ƙara tuna muku cewa fa suna nan ba a aiwatar da su ba.
Farfesa Mamudu ya faɗa.
Sai wata shida ana turawa ainihin minista, ana turawa shugaban AUC, ana turawa shugaban majalisar tarayya da shugaban majalisar dattawa da duk mutanen da suke da hannu wato ruwa da kasu a yanin ɓangaren ilimi sai da aka tura musu waɗannan takardu ana tilatar musu kowane wata. Saboda haka in mutum ya tashi cewa yana zargin malamin jami'a akan cewa ba su da wata hanya ainihin na warware matsalolin jami'a
sai yajin aiki.
Wato shi yajin aiki mai shi ne kaɗai yaren da ainihin gwamnati suke iya sauraro.
Duk wani magana kan
tattaunawa ko kuma ainihin sa ka rubuta musu takarda cewa kana tunatar da su abin nan. In ba an ce ɗaliban nan su tafi gida ba, gwamnati ba ta ainihin warwayowa ta duba waɗannan abubuwan da malamai suke nema.
Wato duka an yi yawa daga yake karewa. To gaskiya sai mu ce muna godiya sosai Malam Kabiru da ka samu damar tattaunawa kai mana fashin baki akan wannan al'amura bayan mun tattauna da Farfesa Muhammad Lawal. Mun gode sosai.
To ni ma na gode.
To kin ga maganan da yake maganan yajin aiki akwai hikima da ya kamata misali kamar yadda kika ce ba wani salo da za a canza ni
to ku abin da kullun ne shine ni tun da muna yara nake a tafi to kuma gashi
na wannan gwamnatin ita ta kawo abin da suke nema dan Allah ya sa su zauna canjin da ake ta magana Allah ya sa.
Amma akwai wata magana da Professor ya shi sa mani saurin sallaman Malam Kabiru saboda mai sauraro ya dan tunata. Professor da Mahmud ya magana da shi yake cewa akwai wani abu guda ɗaya da ya kamata mutane su gane cewa wannan yajin aikin da suke tafiya akwai dan ci gaban da ya kawo musu amma kuma kar a manta ba fa su san fa biyan bukata ba. Yawa sannan dai wani abu da za a ya kamata a ce ana sara ana duban bakin
gaskiya to dukan su su zo su zauna a samu mafita daga wannan abu gaskiya
to yanzu kan a madadin
Maryam Bashir Bagaje
Safinatu Sodangi
sai Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da engineer mu ne Mr. Shank sai wanda ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live Ibrahim Jermaini Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya wasan koko wa bata mance ba wasan ne na motsa jige dinkin su bata share ba